Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Ruwan saman da aka shatata kamar da bakin ƙwarya ranar Juma'a a nan Abuja ya haddasa wata gagarumar ambaliyar da ta haƙiye wani rukunin gidaje 116 mai suna Treadmore a unguwar Lugbe. Mun tattauna da shugaban ƙungiyar waɗanda suka mallaki gidajen da wani da ke zaune a ɗaya daga cikin gidajen da kuma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta Abuja birnin tarayya wato FEMA a Turanci. Sai dai mun yi iyayinmu mu samu tattaunawa da hukumar raya babban birnin tarayyar FCDA a Turanci. Amma wanda ya amsa kiranmu ya shaida mana cewa mai alhakin magana a hukumance akan halaccin zaman wannan unguwa da ambaliyar ruwa ta shahwa ya yi tahiya yana ƙasar China. Saboda haka ku biyo mu ku ji bayanan waɗanda muka samu tattaunawa da su. Da harko ga shugaban ƙungiyar waɗanda suka mallaki gidajen da suka lume a ruwa da bayanin yadda abin ya faru. Tunda bai iya Hausa ba da Turanci ya mana magana abokin aiki na Muhammad Awar Suleiman ya fassara kuma ya karanto.
Mr. Tunde Shaladoyin, Treadmore Chairman, Phase 1.
Sunana Tunde Shaladoyin, shugaban rukunin gidajen Treadmore sashi na ɗaya. Abin da ya faru ranar Juma'an nan, da misalin kamar ƙarfe 9:00 na safe, an samu mamakon ruwan sama. To bayan nan ne muka ga ruwa mai ƙarfin gaske ya ɓallo cikin gidajenmu. Wannan shi ne karo na uku da muke samun ambaliyar ruwa a gidajenmu a cikin shekaru uku. Mun zauna da hukumar raya babban birnin tarayya kan yawaitar faruwar ambaliya a yankinmu. Kai, na ɗauki wannan matsala ta ƙashin kai fa, na kai koke majalisar dokoki ta Najeriya. A gani na, in ana so a shawo kan matsalar mamallaka wannan wuri da kuma gwamnatin tarayya ne za su haɗa hannu domin shawo kan matsalar. Ruwan tun daga babbar hanya yake tahowa. Rushe gidajen mutane ba shine mafita ba. Mafita ita ce a gina manya-manyan kwalbatoci, manya sosai fa, da idan an yi ruwa zai kwarare lokaci guda. Sannan a gyara yadda aka gina babbar hanya ta Shehu Iraduwa, domin in an yi ruwa ya wuce kar ya dawo ya shiga gidajenmu. Ba zan iya cewa ga abin da aka yi hasara ba kawo yanzu, saboda ana sayar da ɗakuna biyu da falo a Treadmore kan ₦20 million zuwa ₦25 million. Saboda haka ban san me mutanen da suka iya sayan wannan wurare suka mallaka ba. Sai dai shida daga cikin irin waɗannan gidaje sun nutse a cikin ruwa. Kaga kuwa ai an yi asara. Dangane da matsayin hukuma kan rukunin gidajenmu gaskiya ban sani ba. Treadmore Estate ya kai shekaru aƙalla 15. Batun kuwa hukumancen amince a yi gini a wurin sai ku sami asalin waɗanda suka yi ginin. Amma kai, a gani na ma ai akwai amincewar hukuma.
An gaida Muhammad Awal Suleiman. Daga bisani kuma Muhammad Awal Suleiman ya tattauna mana da wani da ke zaune a ɗaya daga cikin gidajen da ambaliyar ta haɗiye, wanda ya yi bayanin abubuwan da ya gani da idan shi da kuma yadda suka ceci sauran mutane.
Sunana Ali Yusuf Bakori, ina zaune kuma a cikin Treadmore.
Da abin ya faru, wani ƙoƙari ka yi ko kuma ka bada wata gudunmawa?
Gaskiya gudunmawar da na bada shi ne a daidai lokacin da abin ya faru a bakin gate. Mun tsaya dukkanin wanda yake buƙatar ɗauki muna taimakonsa. Akwai security biyu, ɗaya yana cikin ɗaki sai da ruwan ya soma lafa muka yi ƙoƙarin ciro shi. Akwai kuma wanda ya ƙoƙarin hawa window ya hau can sama. Shi ma sai da ruwan ya yi ɗan lafa sannan muka yi ƙoƙarin ɗaukan shi. Sannan akwai wanda ya hau wani cylinder kusa da Treadmore gate, shi ma sai da ruwan ya soma lafa muka ɗauke shi. Sannan akwai wanda ya biyo ruwan muka ƙuƙƙulla hannu a hanya muka tarbe shi muka hido da shi a ciki. Shi kan ma yana riƙe da kuɗinsa har ma da wayan shi duk dai bai sake su ba. Amma kuma ya biyo ruwan sai dai mu muka kama muka fid da shi.
Amma ruwa ya ɗauko shi amma kuma kuɗinsa da wayansa da hannun shi.
Wallahi abin mamaki, ya riƙe har da ₦500 reality ne na gani a hannun shi da kuma wayan shi a hannunsa.
An ce wannan rukunin gidaje na Treadmore kamar a hanyar ruwa aka gina shi.
Gaskiya abubuwan da ke faruwa ba daga Treadmore bane ba. Mafi akasari a can express ne wannan bridge din da yake gurin baya fidda ruwa sosai. Mafi akasari hanyar tana bi ta cikin Treadmore ne. Amma ka koma daidai Bond Garden hanyar da zaka shiga Voice of Nigeria. In an yi ruwa ko da bai yawa ba yana zama a nan guraren. Yana kuma shi ma baya wucewa. sannan an kaje daidai junction namu daidai Nifco police station anan ma ruwa yana taruwa guraren baya wucewa sakamakon yana blocking din shi
an ce wannan estate din naku ba halattaccen wuri bane dama hanyar ruwa ne aka yi gini akai
gaskiya ba gaskiya bane ba ana dai fada ne kawai babban matsalan na rashin hanyar da ruwa zai wuce ne inda akwai za a yi expanding din wannan hanyar ruwa ya rinka wucewa to za a samu sauki kamar 2 years ago da suka wuce akwai wannan lokacin da hakan take ta faru an dan yi lokacin koyaya aka yi ruwa mai dan yawa sai kamar zai overflow a can na akwai wani icce da ya dan blocking daidai wajejen express so kuma bayan an cire shi an samu sauki sosai
kawo yanzu ruwan ya kwaranye ko kuma har yanzu akwai ruwa make saboda an ce ruwa ya shanye gidaje ma wani rufin kawai ake gani
lalle ya shiga gidajen mutane sosai amma sakamakon babu hanyar da zai bi ya wuce shine dalili sannan kuma akwai hanyoyi da dama da suke shiga cikin turmo mafi akasari masalan da ake samu kenan
an yi magana cewa kamar an yi asarar dukiya a wannan wuri asarar da aka yi ta kai kamar ta nawa
so gaskiya bazan iya tabbatarwa ba akan asaran da aka yi sai dai lalle an yi asara gaskiya babu laifi sosai
Muhammad Awul Suleiman kenan da wannan tattaunawa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da NAS FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3 da Badegi Radio a Minna jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 Idan kun bibi bayanan mutane biyun da suka gabata, kun ji yadda dukansu suka musanta wasu abubuwan da ake zargin cewa su ne sanadin ambaliyar da ta cinye musu gidaje har 116. Mu kuma domin mu tabbatar da gaskiyar maganar mun tuntubi babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya wato FEMA a turance, Dr. Abbas Garba Idris wanda shi ma Muhammad Awul Suleiman ne tattauna da shi.
Matsayinka na shugaban hukumar bada agaji na gaggawa za mu so kaɗan ba mu matashiya me ya faru ne a wannan wuri
kamar yadda kowa sani an mun tashi mun kuma samu ambaliya na ruwa a wannan mazauni da ake ce ma Treadmill kuma ta'adi kwarai da gaske ya shiga gidaje wurin guda 116 kuma kasancewan yadda su wannan mazauni yake wato estate dama yana zaune ne a bisa hanyar ruwa to dole ne wannan babun mamaki bane gare mu saboda kowace shekara muna samun irin wannan abin musamman da shi wannan trade modin Allah dai cikin ikonsa ya taimake mu ba salwantar rai a cikin wannan al'amari da ya kasance
Tunda ka bayyana cewa dama wannan wuri an gina shi ne akan hanyar ruwa. Hukumar da take lura da bada filaye da safiyo sun san da haka?
Lokacin da Abuja dokokin ta basu canza ba. Wanda a wancan lokaci kananan hukumomi suna iya bada filaye su ne suka ba su wannan fili suka yi gini. Yayin da aka zo aka canza dokoki na Abuja musamman na mallakan filaye ya zama na duk wani wanda aka ba ma fili wanda karamar hukuma ta ba ma fili ko kuma wani hakimi ko wani sarki ya ba ma fili aka ce to su je su sabunta wannan takardun da aka ba su. Ina kyauta zaton waɗannan su da ke trade mobu su je sun yi wannan ba tsari da yake kuma record da yake babban birnin tarayya a yanzu da nake maka magana wannan wuri yana zaune ne bai da wani approval da aka bada izini da aka ba su ba je musu da su ci gaba da zama a wannan gurin ba. Haka kazalika da aka zo aka bincika sai aka samu ai wannan gurin ma da aka da ita karamar hukuma ta ba su akan hanyar ruwa ne. To saboda haka babu yadda za a yi koda sun zo a sabunta musu wannan takarda babu wanda zai sabunta musu. Abinda aka shawarce su kawai shine kan cewa a lokacin su tashi su bar wannan wuri saboda kare rayuwarsu da kuma dukiyoyinsu. To amma ka san yadda kasancewa dan adam yake, lokacin da aka ba su wannan wurin babu canji irin na yanayi da muke ciki yanzu. Saboda haka ba su saba ganin ruwa yana zuwa ya ambaliya a wurin ba, banda kuma wannan can sama da yake rike ruwa din, wato kaman su Lokogoma da su Galadima da kuma sauran estate da suke da wancan wurin, duka lokacin nan filaye ne ba a gama gina su ba. Saboda haka ruwa in ya zo ƙasa yana tsotse ruwan ba tare da ya gangara ya tafi kogin gurara inda yake zuwa ba daga nan babban birnin tarayya Abuja. To don haka sai suka zaton kan cewa ai ba abin da ke damun su. Sai yanzu ne da abubuwan suka zo suka taɓarɓare kuma canjin yanayi ya tabbata, to sai zamana ga kuma gine-gine da aka yi duk inda ke tsotsa ruwa yanzu babu an gine shi, sai zamana ya zama musu an sami matsala wurin samun ruwan ya gangara. To ruwan yana gangara saboda ya tafi mazaunin shi a nan kogin gurara, to shi yasa suke samun waɗannan matsaloli.
To yanzu a halin da ake ciki, lura da cewa wurare da yawa ana samun wannan matsala na ambaliya, wace shawara za a baiwa al'umma baki daya?
Al'umma dai muna ba su shawaran da cewa su mallaki muhallinsu, su tabbatar da cewa kowa ya lura da gidan shi, kewayen gidan shi, da cewa ba wani wanda ya zo zuba shara, kuma ya tabbatar da magudanan ruwan shi an wanke status babu wani da ciki. Sannan su waɗanda suke zaune a matsayinsu na makwabtaka, a tabbatar da cewa kana lura da makwabcinka ba tare da ya tashi ya yi gini fiye da yadda aka bashi daman ya yi ba. Don wasu sukan ɗora ginin sai su ƙara don su tare hanyar ruwan. To sai ka ga ruwan in ya zo yana kewayawa, garin kewayawa ɗin nan shine zai je shi da gidan wani. To mu tabbatar da cewa an yi wannan. Sannan kar mu sake mu dinga zubar da shara ko ta ina inda bai dace ba. A tare zuba shara inda ana zuwa za a ɗiba, kuma yadda tsarin Abuja yake shine kowa ya kasance yana da kwandonsa na zuba shara. In baka da kwando na zuba shara ka zuba a leda ka kulle ka ajiye inda masu kwashe shara za su zo, in suka zo su ɗauke shi su jefa cikin mota su tafi su. To idan aka bi waɗannan abubuwa da ikon Allah ba za a samu matsala ba. Sannan a ƙaurace ma gine-gine a kan hanyar ruwa ko kuma inda ruwa ke kwanciya ko kuma inda aka keɓe saboda ƙawa ta gari, wato kaman green areas kenan. Shi ma duka wannan aka kare cikin ikon Allah za ka ga ba a samu wani matsala ba.
Director, idan aka samu buƙatar gaggawa ko wani wuri da ruwa ya tasamma ko wata buƙata ta agaji, ya za a kai gare ku?
To a wannan in aka samu wani abu ya tashi na gaggawa kowane iri ne, ba sai lallai ambaliyar ruwa ba, kowane iri ne inda na gaggawa ne ko buƙatar police ko fire service, wato ƴan kwana-kwana, ana iya buga wayar mu da ɗana karta kwana, kuma ba sai kana da kuɗi ciki ba, bai kuma buƙatan koda sim card, bai buƙatan network na kowane. In dai kana da waya sabo kana sa battery zai nuna maka emergency call only, wato kira na gaggawa kawai. To in ka sa 112 shine number mu, 112, ba buƙatan kuɗi, ba buƙatan sim card, ba buƙatan wani abu, zai kai gare mu kuma za a yi ka maka ɗauki cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. Kana bugawa za ka same mu kuma za ka samu agaji na gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba. 112 ita ce namba, 112 zai kai gare mu insha Allah.
Muhammad Awul Suleiman kenan da wannan tattaunawa. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da yardar Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Suleiman da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri, Halima Jimarauce ke sallama da ku huta lahiya.